sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an muni lafiya. Sai yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 17 ga watan Yuni 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa bayanai na nuni da cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta miƙa sunan ɗan takararta na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kabir Ibrahim Masari da aka ɓoye sunansa.
Shigo ya announcing da kansa ba INEC za ta yi announcing wai aka ba da sunansa, amma ya ba da suna kuma an miƙa wa INEC.
Na kuma a ji cewa jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da kotun kolin ƙasa ta zartar da hukuncin baiwa ɗalibai mata musulmi damar sanya hijabi zuwa makaranta a jihar Lagos. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman, baya ga haka shirin wasanni zai rufa masa baya. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta yanke shawarar baiwa Ukraine damar neman zama mamba a ƙungiyar. Shugabar ƙungiyar EU, Ursula von der Leyen, ta faɗa a yau Juma'a daga Brussels cewa dukkanmu mun san cewa a shirye ƴan Ukraine suke su sadaukar da rayukansu a kan muradan Turai. Muna so su kasance da mu a ƙoƙarin cimma burin Tarayyar Turai. Shawarar mamboban ita ce mataki na farko a dogon tsarin zama memba a ƙungiyar EU. Shugabannin EU za su gana a cikin wannan watan don su duba batun. Ƙungiyar ta kuma ba da shawarar a ba Moldova damar neman zama memba a ƙungiyar, amma ban da ƙasar Georgia. A yau Juma'a ne gwamnatin Birtaniya ta ba da umarna a ta sakeyar mai shafin WikiLeaks Julian Assange zuwa Amurka don fuskantar tuhuma a kan leƙen asiri. Wata babban nasara, amma kuma ba ita ce ƙarshen ja-in-ja a shari'ar da aka kwashe shekara goma ana yi ba. Kamfanin WikiLeaks ya ce zai ƙalubalanci umarnin, kuma yana da nan da kwanaki 14 ya ɗaukaka ƙara. Sakatariyar harkokin cikin gida ta Birtaniya, Priti Patel, ita ce ta rattaba hannu a kan umarnin wanda ya ba da izinin a miƙa Assange ga Amurka, inda yake fuskantar tuhuma a kan wallafa wasu takardun sirri da WikiLeaks ɗin ya yi. An miƙa batun yanke shawarar ne ga Patel bayan da wata kotu a Birtaniya ta yanke hukunci a watan Afrilun da ya wuce a kan cewa za a iya maida Assange Amurka, inda yake fuskantar shari'a a kan tuhume 17 na leƙen asiri da kuma yin amfani da na'urar kwamfuta ba bisa ƙa'ida ba. Masu gabatar da ƙara na Amurka sun ce Assange ya saba doka ta hanyar taimakawa Charles Manen, wata soja Amurka a fannin nazarin leƙen asiri, satar wasu takardun bayanan sirri na harkokin diflomasiyya da na soja da WikiLeaks ya wallafa daga baya, abinda ya jefa rayuka cikin haɗari. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, zaben sabbin shugabannin kungiyar ɗaliban jami'ar jihar Tawa ya janyo hatsaniya mai tsanani tsakanin wasu ɗaliban jami'ar, har wasu suka jikkata. Lamarin da ya sa aka kai jami'an tsaro jami'ar don kwantar da hankali. Bayanai sun nuna cewa an kama wasu daga cikin ɗaliban. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana.
A rikice-rikicen da suka biyo bayan girka sabon kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar Tawa ne suka sa hukumar jami'ar gayyatar jami'an tsaro domin hana faruwar wani ta'adi tsakanin ɓangarori daban-daban na ɗaliban makarantar. Sai dai abin ya rikide zuwa arangama tsakanin jami'an tsaron da ɗaliban jami'ar da ta kai ga ɗaliban ji a jikinsu da ma shakar barkonon tsohuwa, kamar yanda shugaban kungiyar ɗaliban jihar Tawa SJ Ahmadu Isufu Muhammad ya yi wa manema labarai ƙarin bayani.
Ko wata faculty da sun ka hito sun je gaban dekana inda akwai manyansu, sun ke wajen fakultansu, akwai wadansu abubuwa da ake so a yi da ba su dace ba ta a kawo gyara kikensu. Yanzu suna kyan sun yi taransu, sai polisai sun taso an fara maganganu, sun fara bin talibai ko ina sun bi su masu kashi. Nan dai infirmeri ma mata da sun ka hadi sun tada sunan da anka kawo su nan police sun zo nan ga ku su 17 da sun ka kon a hannun police akwai wanda sun jimu kwarai
rikici tsakanin daliban da ya samu asuli a lokacin zaben sabon shugabannin kungiyar USN ta jami'ar da ya kawo rarrabuwar kauna tsakanin daliban da suka tashi barambaran shine ya kai ga jami'ar neman gudunmuwar jami'an tsaro kamar yanda doka ta shimfida inji Dr. Hashimu Umma mataimakin shugaban jami'ar Tantawa
tun lokacin da su dalibai shugabannin su sun kaka lokacin da ya kamata su sabka su yi zabe wasu su hau abin ya lalace kai dai ta yadda ba ta yi kyawu ba tsakanin su sun kawara hadace to da aka ga abin yayi kamari shi ya ba director dama jami'an tsaro su zo har lokacin da sun kai election kin su in komai yana tafiya daidai sai a jaye jami'an tsaro
sai dai kungiyoyin fararen hulla a wannan jahar sun ce ba haka ya kamata a yi ba idan ana son a walwale irin wannan matsalar cikin ruwan sanyi kamar yanda Alhassan Abubakar shugaban kungiyar TLP Tournon La Page a faransanci ya yi mana karin bayani
jami'an tsaro da ƴan jami'a kamar doya da manjani ya kamata a ce ana tunanin wata mahita wadda ba wannan ba domin sabanin a ciwo kanta zaka ga kamar tausa ne take kowane lokaci
gwamnatin jihar Tattawa Isa Musa ne ya shiga tsakani a wannan rikicin abinda ya sa aka saki dukkan daliban da aka cibke yanzu haka dai kura ta lafa kuma al'amura sun koma kamar da suke a can baya a jami'ar Tattawa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Niger
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu kawo muku rahoton mu na farko. A Najeriya bayanai na nuni da cewa jam'iyyar APC mai mulki ta mika sunan dan takararta na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kabir Ibrahim Masari da ba a bayyana sunansa ba. Jami'ar dai ta dau wannan mataki ne a ranar karshe ta mika sunayen ƴan takara na shugaban kasa da majalisar dokokin tarayya ga hukumar zabe INEC. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya yana dauke da karin bayani daga Abuja.
Majoyi masu tushe daga gidan dan takarar Tinubu da headquarters APC na tabbatar da mika sunayen Tinubu da Masari amma ba tare da amincewa su bayyana hakan ta nadar sautin su ba. Duk bayanan na nuna tsohon sakataren walwala na APC Kabir Ibrahim Masari ya zama mataimakin dan cika ka'idar hukumar zabe na mika sunan dan takara da mataimaki ne amma daga bisani za a yi amfani da damar sauya dan takara da hukumar zabe za ta ayyana lokacin karba da rufewa. Kakarewa tsaye da dan takarar mataimakin don muhawarar addini da yankin da zai fito a yankuna uku na arewa ya haddasa wannan loga. Memba a kwamitin campaign din Tinubu Barayan Bauchi Sunusi Bamantanko ya tabbatar da mika sunan dan takara Tinubu amma ya kauce wa karin bayani kan mataimaki da muradin su na yin haka.
Sunan kuma za a je shi nan ba da dadewa ba na tabbata ko da shi bai yi announcing da kansa ba INEC za ta yi announcing wai aka ba da sunansa amma ya ba da suna kuma an mika wa INEC.
Za a yi mamaki dan takarar PDP musamman aka yi taro ya bayyana sunan wanda ya dauka amma kamar naku na APC kuna babboye lamuran me yake damun APC
ba babboye ake ba lokaci ne kowa da irin tsayin al'amuran su zai faɗa a duniya waye amma zai faɗa ba INEC za ta faɗa nan ba da dadewa ba.
Marai ba za ku rasa jin sunan da yake yawo a kafafen yaɗa labaru tun jiya na Kabir Ibrahim Masari ba cewa shi aka zaba.
Eh muna suna da yawa ana fada amma in ba shi ya fito da kansa ya announcing ba ai mu ba za mu ce ga waye ne bane amma ina tabbatar maka shi ma zai faɗi waye ya baba kowanne dan adam da yadda yake tafiyar da al'amuransa kuma yakan dauki lokaci kafin ya yi domin ya yi shi da kyau.
A bangaren yan majalisar dattawa ma za a iya samun irin wannan sauye sunan don wasu manyan yan majalisa sun gaza samun tikitin takara irin su shugaban majalisar dattawan Ahmed Lawan tsohon gwamna Godswill Akpabio da kuma sanata Adamu Aliru a mazabar Kebbi ta tsakiya da ya sauya sheka daga APC zuwa PDP. Haruna Dan-Dio Sa'idu wanda ya lashe takarar sanata a Kebbi ta tsakiya inuwar PDP ya ce ba zai sauka daga takarar ba.
In akwai waɗanda za a mirdawa ko can uwar jam'iyya a ta mirda su amma ni ba a mirda ni bi iznillahi ta'ala jama'ar da sun ka zabe ni bisa ga gogar kujera ni fata na kawai su kwantar da hankalin su ina nan a matsayin dan takarar jam'iyyar PDP na senate ta kebita tsakiya bi iznillahi ta'ala. Kuma ina da jin bi iznillahi ta'ala irin goyon bayan da aka bani da irin jama'a da ke taushe suna jira mutane masu tunani domin ci gaban jama'a ba don kansu ba, mutane masu tunani domin al'umma ga tabu a rayar da ita, domin a ceci wannan al'umma daga irin matsalolin da take ciki daban-daban, domin a ba su wakilci na gari, domin a hito da sabon salo.
Yanzu idanu sun kuma mika sunayen gwamnoni da 'yan majalisar jiya ga hukumar zaben zuwa 15 ga watan gobe. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru El-Hikaya, wani hukunci da kotun kolin Najeriya ta zartar a yau Juma'a ya baiwa dalibai mata musulmi 'yancin saka hijabi a makarantun firamare da sakandare a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya. Sabanin dokokin da jihar Legas da ma sauran jihohi ke kafawa da ke hana sanya hijabi a makarantun, wannan hukunci dai ya biyo bayan karar da wata daliba da kungiyoyin musulmai ne suka shigar, inda aka kwashe tsawon lokaci ana takaddama a kai. Daga Legas ga Babangida Jibrin ya aika mana da karin bayani.
Yanke wannan hukunci da kotun kolin tarayyar Najeriya ta yi dai ya biyo bayan karar da wasu dalibai na jihar Legas suka daukaka ne, inda suke galubalantar gwamnatin jihar Legas na haramci akan sanya hijabi domin shiga makarantu na gwamnatin jihar. Kotun kolin ta amince da hukuncin da kotun dauka kara ta Appeal Court ta zartar tun farko, wanda yake haramta matakin da gwamnatin jihar Legas ta dauka na hana dalibai musulmai shiga aji ko makaranta da hijabi. Al'umma musulmai a jihar Legas dai sun ji daɗin wannan hukunci da kotun kolin ta zartar, kamar da wasu mazauna birnin na Legas suka shaida mani.
Ana yin wannan labarin ne mai daɗin ji a gaskiya ta tabbata a kamar ƙasa irin ta Najeriya, sannan kuma a ce yankin irin na jihar Legas a ce ba za a ba wata 'yar musulma ta sa hijabi ba, wannan yana ga bai dace ba. A hakan da kotun koli ta yi abu ne mai burgewa, mai ban sha'awa.
Hukunci ya sauka ne kawai akan government owned schools, to su private schools din fa kaga har yanzu fa ana take hakkin musulmai, saboda in dai har kana da ƴa mace baka da ikon ka zabi kowane makaranta kake so ka kai ta kenan, dole sai ka tsaya neman makarantun da za su amince ta yi shiganta na ƴar musulmi, abinda bai dace ba. Mun ji dadi an samu achievement a wannan harka, amma har yanzu dai sai an ci gaba da pressing.
To ko menene tsarin mulki da kuma ƴancin bil'adama ya zayyana akan wannan mataki na kotun kolin tarayyar Najeriya? Tambayar kenan da nayi wa Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group.
Muna gani wani abu ne wanda yake dama suna da ƴancin yin haka din. Domin in ka kalli doka ta ƙasa ta ba kowane ɗan Najeriya daman ya gudanar da addinin shi matuƙar bai saba ma abin da kundin tsarin mulki ya tanada na ƙasa ba. So saboda haka wannan mu bai zo mana da mamaki ba, domin yana cikin ƴancinsu da kuma haƙƙinsu na a basu da su gudanar da harkoki na addininsu, kuma su yi shiga wanda ya shafi na addininsu. So saboda haka abin bai zo da mamaki ba akan barin 'yan mata su sa hijabi a makarantun Legas, wanda kotun koli ta ƙasa ta yanki.
A shekara ta 2014 ne dai babbar kotu a birnin Legas ta yi watsi da ƙarar da wata ɗaliba 'yar shekara 12 mai suna Asiyat Abdulkarim ta shigar ta hannun mahaifinta, da kuma wata mai suna Maryam Oyeni, da kuma ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa suka shigar, inda suke ƙalubalantar dokar gwamnatin jihar Legas na haramta sa hijabi. Wannan hukunci dai zai tasiri ga sauran jihohin Najeriya, inda gwamnatocin jihohin su ma sukan saka irin wa'annan dokoki na hana dalibai musulmai shiga aji da hijabi. Babangida Jibril, murya Amurka daga Legas.
A gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga Awwal Garba dauke da rahoto na musamman.
Tsadarorin su daga cikin kayayyakin da ake amfani da su a ƙasar Jamhuriyar Kamaru na yau da kullum ya yi tashin gauron zabi, musamman ma kayayyakin masarufi. Allah ya zaka fashin nasa ya zama wani kalubale ga talakawan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Wani ne ya sa na shiga kasuwar albasa a Benin cinikayyar ƙasar Duwala. Allah ne ya hira da waɗansu dillalai masu sayar da buhunan albasan, domin ana shigo da su daga ƙasashen ƙetare.
A yanzu dai muna nan a kasuwar albasa wanda ke na kafi a nan birnin cinikayya kasar Kamaru Duwala. Wannan kasuwar ta albasa dai kasuwa ce wanda ake kawo albasa daga arewacin kasar Kamaru zuwa kudanci. To amma wani lokaci yakan samu matsala wajen tafiyar da farashi din. A yanzu dai farashin ya haura kusan jaka 40. Kasancewa ana cikin matsala na yakin da ake yi a kasar Ukraine wanda kasar Russia ta farma wannan kasar. Komai da komai yayi tsada. Kuma duk wanda yazo cefa ne yakan samu matsala wajen tafiyar da harkokinsa. Komai ya tsawala tsada, yayi tashin gwauran zaki.
Suka ce kayayyakin da yanzu yayi matukar tsada. Allah ya tashi daga jaka 14 zuwa jaka 35 na saifin kudin jamhuriyar Kamaru.
Ina sai patu sheshe tu eso de mantener patu sheshe. Mu la ba ono sheshe.
Daga nan ne kuma sai na zarce shagon mai sayar da kayayyakin masarufi a lati da wani.
Tabbas akwai farashishika sun karu, amma kuma ba a nan kasan mu ne kamar kawai duk duniya ne. Kowa da kowa ya san wannan tafiyan da ake ciki ta wannan lokaci daga sama har zuwa kasa. To kayayyaki kam sun karu, amma daga nan wajen mu musamman ce alhamdulillah. To flower gaskiya farashi ya tashi, amma karin flower ba wai daga nan bane, tun daga sama ne. Tun da har manya-manya duk sun sani an samu karin flower da jumawa. To wannan kam amma mutane suna sai don karin ba mai yawa bane. To shinkafa gaskiya ba mu samu wani babban kari ba, kai bai wuce dai sansan kan dala 50 ko dala 60 kari ne kawai ba. To kan tushi wannan kam mun samu kari akan dala 100 akan 150. To shi ma alhamdulillah tunda buhu ya cika, buhu 50 da baya cika, amma yana cika sosai. To kaga kenan karin ba zai cutar da mutum ba. To nono na gari kamar alhamdulillah farashi yana da kyau, bai kara ba. Amma na gungoni da yake baya shigowa yanzu, shi wannan an samu kari shi ma 150 a cikin kwali, wani lokaci ana samun jaka. Su bamba wannan ba samu kari ba. Ba mu samu kari ta bangaren su shokwala su menene nan cikin kan kasa nan, ba mu samu kari ba. Fulan mu man ba mu san ma gaba ba. To gwamnati gaskiya gwamnatin kamar tana iya bakin kokarinta. Ko mu da muke nan kullum muna samun masu zuwa su tambaye mu nawa kuke sai da abu kaza, ko kuma a turo mutum daga baya ya tambaya domin a tabbatar farashi yana nan daidai ko ba daidai bane. Gaskiya suna iya bakin kokarin su nan wannan. Muna jinjina musu ta wannan bangaren. Kuma muna ganin cewar ba sa cutar da mu, suna samu a kan hanya. In mun ga musu farashi sai ce mana abu kaza, kuma yadda shi kaza. Haka gwamnati take so. Alhamdulillah gaskiya ba cutar da mu, in ga wanda aka cutar da shi ya so.
Haka zalika na sake tattaunawa da wani mai saye da sayarwa wanda ya zo sani kayayyakin a shagonsa, shi ma tufa mu albarkacin bakinsa kamar haka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ah, kamar me ka zo saya a wannan shago?
Eh, ina zo in sayi shinkafa, in sayi taliya da sardine.
To ya kake ganin farashi ne?
Gaskiya a yanzu komai yayi tsada.
Shinkafa kamar nan kuke sayan bu?
Shinkafa da bu mu sayi shi na fil yanzu kuma wai 12,000. Sajin shi ma da muna sayin shi 15,000 yanzu kuma 18,000 ko mai tsada wallahi.
To a wannan tsadan kasar Kamaru ne ko kuma duk duniya ne?
A mu dai muna ji wai ko ta ina ne, amma saboda abin da yake shigowa batun Ukraine da Russia.
To yanzu me fatanka wannan yaki ya tsaya ne ko kuma ya ci gaba?
A fata na dole ya in ya tsaya yi, domin ya tsaya kowa zai ji daɗi yayi. In kuma suna ciki yaki ka gani da abubuwa suka yi bu yayi, ko me ya tsada yi.
To yanzu me za ka faɗa ga sauran kayayyaki kamar su flower da alkama yake fitowa daga can kasar Ukraine?
Ka gani yawancin mutane mu nan nan muna yiki da flower yi. Ana maka da flower, ana bridge da flower. Kuma in farashi hawa kuma kan nan shi rayuwar dan wuya yi.
Na yi rada waɗansu magidanta kan wannan tsadar kayayyakin masarufin da ya bijirowa al'umman kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da suka ce.
Wallahi ba abin da za mu faɗa, shi ne mu roƙi, muna dai kai kukanmu ga gwamnati ya duba ya ga irin halin da muka shiga na tsadan komai da komai. Ba abin da za a ce wai farashi shi bai haura ba, komai farashi shi ya haura, musamman mai da ake aiki da shi yau da kullum. Shi kan ma karuwan shi ma ya fi na komai. don muna saya da jaka da 40 yanzu ya koma jaka 260 muke saya yanzu mu da muna roƙon da gwamnati ya duba da sik da dukka da sukari da sabulun wanki da komai dai duk dai abubuwan da muke amfani da shi yau da kullun gaskiya mu kan ya haura a nemi a sassauta mana wani abin gaskiya
wannan bai da wani alaka wato zan ce maka da abin da yake faruwa a yaki tsakanin Russia da Ukraine za a iya dangana shi a wani shashin da yakin da ake tsakanin Russia da Ukraine amma yanzu haka dai zaka duba ka gani nan tsawon wato baya shekara biyar bayan na kamaru kaya sun so matsada komai da komai ma sun matsada kai tafiya ma tambayan wani aiki a gwamnati haka yana da tsada kanka ce kuma zaka je shari'a a shari'a ma komai kudi ne yake da tsada kuma wato kudin yan aiki bai karu ba kudin masu aiki bai karu ba a kudin komai da komai tsada yake kudin mai ya karu kudin baradi ya karu tuntuni ka tuna lokacin da baradi ya zama dala 25 ya tashi daga dala 15 ya zama dala 25 ka tuna lokacin da tumatur shi ma ya tashi daga dala 20 ya zama dala 100 ake samu shi kuma ga duk lokacin ma da nama ya tashi daga jaka ko kunci maka ma 900 ya zama jaka da 50 jaka da 60 a lokacin rabin kilo kenan nake maka magana wato yayin da kilo guda ya zama jaka 2 da dala 100 nake magana kudin sefa kenan ga duk da kuma a lokacin da kayan wato sukulu ma boko da sukulu wato tafiya sukulu a lokacin ana biya jaka 70 jaka 60 wani sa in ya tashi duk ya zama gaba daya zama jaka 100 110 wato har ka je ma aikin gwamnati inda passport ya tashi daga jaka 60 70 ya zama jaka 120 jaka 110 jaka 130 a yanzu haka ake samun passport a don ka dauki haka ne shi ga cewa gyada ya haura masara ya haura wake ya haura duk wani abin kasuwa ya haura to ka duba ka ga ma abin da muke yi ma a nan kasan mu na Kamaru ma duk yawancin su duk sun yi tsada kwarai da gaske wato kenan wato gwamnatin mu ne wato kire zaka iya dauka akan cewa indai za a sa mishi alaka da abin da yake faruwa a Ukraine kurkila shi da cikin kudin mai ya dan haura
ministan ciki na kasar jamhuriyar Kamarun Musa Maguwa shi ma ya ce
duka dan shaka secteur d'activité
sai kokari ta kai da cewa an tallafa wa talakawa wajen yadda kayayyakin su suka yi tashi goron zabi a kasar jamhuriyar Kamaru na ita bakin shugaban kungiyar da ke kula da tsare kayayyaki a kasar Kamaru an da shi kuma ya ce
suivant et ils sont serein dans leur activité
sai kokari ta kai da cewa an zauna cikin shawara da magarin gwamnati da talakawa da magarin cewa an kawo karshen wannan damruwa na tsare kayayyaki duk da cewa kowa yana cewa daga lokacin da kasar Rasha ta mamaye kasar Ukraine ne wannan farashin kayayyakin tashin gwamnan zabin a kasar Kamaru musamman ma ta bangaren fulawa man girki da sauransu
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
a takaice
shekarar 2022 wanda ake bugawa a kasar jamhuriyar Kamaru na Elite One makonni 19 kenan da ake buga gasar yanzu dai ta farko club din Edinje take da matsayi na daya a kan allon da maki 47 sai kuma club din Kotun ta Birnin Garwa ita kuma take da matsayi na biyu da maki 42 haka zalika club din Baminda ita ce ta fito ta uku da maki 33 sai kuma ta hudu club din Fufu ita kuma tana da maki 33 ita ma a madadin ta dauka haka zalika ta biyar ita ce club din Bambutu Zibula ita kuma tana da maki 32 za mu zallaka kasashen nahiyar Afirka waɗanda suke neman tikitin zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda za a gudana a kasar Ivory Coast a shekarar 2023 yanzu dai waɗanda suke ta buga ƙwallon ƙafa kafin kasar Liberia ta buga da kasar Morocco, wanda kasar Morocco ta ci ta ci biyu, sai kuma kasar Sierra Leone ita kuma ta kara ne da kasar Guinea-Bissau, wanda kowannensu ya saka kwallo biyu a ragar ɗan uwansa. Sao Tome kuma sun kara da kasar tarayyar Nigeria, wanda kasar ta Nigeria ta yi mata wankin babban barko da balabalai guda goma. Ita kuma Sao Tome ba ta jefa ko kwallo ɗaya a kasar ta tarayyar Nigeria ba. Haka zalika kasar Morocco ta sake bugawa da kasar Afirka ta Kudu, wanda kasar Morocco ta jefa balabalai guda biyu. A ragar kasar Afirka ta Kudu ita kuma Afirka ta Kudu ta jefa kwallo ɗaya a ragar kasar Morocco. Za ta gudanar da gudanar da wasannin ranar 19 ga watan 9 a shekarar 2022 nan, wanda da karfe 9 na dare kasar Sierra Leone za ta buga da kasar Sao Tome, sai kuma kasar tarayyar Nigeria a ranar 19 ga watan 9 da karfe 9 na dare su kuma za su buga da takwarorsu ta kasar Bissau. Haka zalika ranar 19 ga watan 9 kasar Cape Verde za su buga da kasar Eswatini, sai kuma kasar Burkina Faso ranar 19 ga watan 9 da karfe 9 na dare su kuma za su buga da takwarorsu ta kasar Togo. Kasar Jamhuriyar Cameroon suma ranar 19 ga watan 9 da karfe 9 na dare za su buga da takwarorsu ta kasar Namibia domin neman tiketin zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka, wanda za a buga a kasar Ivory Coast. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Cameroon.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Tarayyar Turai ta EU ta yanke shawarar baiwa Ukraine damar neman zama mamba a kungiyar. Shugabar kungiyar EU Ursula von der Leyen ta faɗa a yau Juma'a daga birnin Brussels cewa dukkanmu mun san cewa a shirye ɗan Ukraine suke su sadaukar da rayukansu akan muradan Turai. Muna so su kasance da mu a ƙoƙarin cimma burin tarayyar Turai. A yau Juma'a ne gwamnatin Birtaniya ta bada umarna a ta sakeyar mai shafin WikiLeaks Julian Assange zuwa Amurka don fuskantar tuhuma akan leƙen asiri. Wata babban nasara, amma kuma ba ita ce ƙarshen ja'in ja a shari'ar da aka kwashe shekara 10 ana yi ba. Kamfanin WikiLeaks ya ce zai kalubalanci umarnin, kuma yana da nan da kwanaki 14 ya ɗaukaka ƙara. Sakatariyar harkokin cikin gida ta Birtaniya Priti Patel ita ce ta rattaba hannu akan umarnin, wanda ya bada izinin mika Assange ga Amurka, inda yake fuskantar tuhuma akan wallafa wasu takardun sirri da WikiLeaks din yayi. A jamhuriyar Niger, zaben sabbin shugabannin kungiyar ɗaliban jami'ar jihar Tawa ya janyo hatsaniya mai tsanani tsakanin wasu ɗaliban jami'ar, har wasu suka jikkata, lamarin da yasa aka kai jami'an tsaro domin kwantar da hankali. Bayanai sun nuna cewa an kama wasu daga cikin ɗaliban, amma kuma an sako su daga baya.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu. Sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama, muna kuma miƙa saƙon taya murna ga iyalan Alhaji Aminu Mai Gari da na Alhaji Adamu Maina Waziri, wanda aka ɗaura auren 'ya'yansu Mansur Aminu da Amira a yau Juma'a a Abuja. Na fatan Allah ya ba su zaman lafiya. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladders Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake ce ai hutun ƙarshen mako lafiya. Bissalam.